sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Har yau dai Baba Yakub makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na ranar Laraba 7 ga watan Disamba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa an fara taron bita da karawa juna ilimi akan wato na yini uku a Kano da komandodi da sauran jami'an hizba a jihohi guda shida da ke arewa maso yammacin Najeriya. Muna kuma dauke da shirin ciwon kyamace wanda Aishatu Ma'azu za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Kamaru wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar, amma sai an fara shan labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafata da dakaran Russia a yankin gabashin Donetsk a jiya Talata, inda ya alƙawarin fatattakar dukkan dakaran Moscow daga ƙasarsa. Ranar jinjinawa sojoji ta Ukraine, a wani jawabi da ya yi ta bidiyo ga sojojin daga yankin Slovyansk na Ukraine, Zelensky ya ce, "Kowa na ganin ƙwazonku da basirarku. Ina godiya ga iyayenku saboda horon da suka ba ku na zama jaruman gaske." Rasha ta ba da rahoton an kai hare-hare a wasu muhimman wurare a cikin ƙasar ta kwanaki biyu a jere, kodayake Ukraine bata ce ita ce ta kai hare-haren ba. A wani lamarin, gobara ta tashi a wani filin jirgin sama da ke yankin Kursk a kudancin Rasha, wanda ya hada iyaka da Ukraine, bayan da wani jirgi mara matuki ya afka wurin, a cewar gwamnan yankin, yayin da kafafen yada labarai masu zaman kansu na Rasha suka ba da rahoton cewa jiragen sama marasa matuki sun kai hari kan wata masana'anta da ke da tazarar kilomita 80 daga kan iyakar Ukraine. Yanzu mazauna birnin Beijing ba sa buƙatar sakamakon gwajin da zai tabbatar ba sa ɗauke da cutar COVID-19 kafin su shiga shagunan cefane, ofisoshi, tashoshin jiragen sama da wuraren shakatawa, yayin da hukumomin China suka sassauta tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar bayan zanga-zangar da ba a taɓa ganin irinta ba da ta ɓarke a biranen China da yawa a watan da ya gabata. Ana sa ran za a ɗauki ƙarin matakai don sassauta dokokin na COVID-19 nan da kwanaki masu zuwa. Dubban 'yan China a birane sama da 20 ne suka fantsama a kan titina tun daga ranar 25 ga watan Nuwamba don nuna takaicinsu a kan dokar kulle saboda cutar COVID-19 ta lokaci mai tsawo da tsananta gwajin cutar da kuma wasu matakan da aka sanya na rage zirga-zirgar jama'a. Yayin da galiban masu zanga-zangar suka mai da hankali wajen bayyana bacin ransu akan matakan gwamnati na COVID-19, wasu kuma sun buƙaci shugaba Xi Jinping ya yi marabus. Gwamnatin ƙasar dai ta ɗauki irin waɗannan kalaman a matsayin na ɓatanci. Ɗaruruwan masu fafutuka da jami'ai da masana sun halara a birnin Washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a gwamnatoci, cibiyoyi da kuma tsarin tafiyar da harkoki a faɗin duniya. Taron na kwanaki biyar, wanda ƙungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa ta duniya da ake kira Transparency International da kuma ƙasa mai masaukin baƙi ke kira a duk bayan shekara biyu, ana kallonsa a matsayin wani dandali mafi girma na yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Taron na ƙasa da ƙasa da ake kira IACC a taƙaice, wanda ake yi a wannan makon, ya mayar da hankali ne akan batutuwa guda 7, ciki har da tsaro a ƙasashen duniya, bambancin launin fata, sauyin yanayi, cinikayyar sirri ta yanar gizo, yin sama da faɗi da dukiyar al'umma, da kare masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa. Taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa akan gazawar gwamnatoci da yawa wajen aiwatar da alƙawuran da suka ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa, a cewar masu shirya taron. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin wannan lokacin, an fara taron bita da ƙarawa juna sani na yini uku a Kano da komandodi da sauran jami'an hizba na jihohi shida da ke arewa maso yammacin Najeriya. Taron ya maida hankali ne akan dabaru da hikimomin tunkarin kalubale na zamantakewar gida da kuma cin zarafin mata da kananan yara. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwali dauke da karin bayani.
Cibiyar DRPC mai bincike kan kyautata al'amuran jama'a haɗin gwiwa da Pad Foundation da kuma tallafin ƙungiyar mata ta Form 1 suka shirya taron da ya samu mahalarta daga jihohin Jigawa da Katsina da Sokoto da Kebbi da kuma Zamfara. Malam Ubala Ibrahim Rano shine babban jami'i mai kula da aikace-aikacen ofishin ƙungiyar a jihar Kano.
Ita cibiyar bincike da kyautata al'amuran jama'a wato DRPC kullun tana da sha'awar hanyoyi da za su inganta kiwon lafiyar mata da ƙananan yara, lafiyarsu da kuma zamantakewarsu. Kuma sai muka yi la'akari da cewa akwai wata kafa ta gwamnati, wato HISBA, da aka kafa ta don ta taimaka wajen yin wannan aiki ɗin da muke shekara 30. Yanzu kaga ino yawan kashe aure za a ga mata ne ake kusa wannan abu, magana ta faɗi sai ga to duk wannan abubuwa ɗin kuma duk ko ina za a ce HISBA za a je. Kaga ya kamata ɗin a zo a tallafa musu, saboda sai abu ya faɗi ɗin za a je a same su.
Farfesa Usman Shu'aibu Zunnurain na sashin koyar da shari'ar musulunci a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano ya gabatar da makala da ta mai da hankali akan cin zarafin mata ta mahangar shari'ar musulunci.
Wasu abubuwan da mutane suke ganin cewa cin zarafi ne, ba dole bane ba tsari na shari'ar musulunci ya zama cin zarafin ne. Wasu abubuwan kuma da ma ba a ganin ba a lissafa shi a cikin cin zarafi, saboda abaina ce kuma shari'a tana ganin cin zarafi ne. Alal misali, in ka dauki matsalar dukan mata, to sai Allah ya ce matakin farko ka nuna mishi girman Allah, kai musu wa'azi ka nuna musu wannan bujira da fitsara da suke Allah hobe su, kuma wuzi kyale ba. Amma idan suka ci gaba da bujirewa ba su ji tsoron Allah, ba su ji wa'azin da aka yi musu ba, sai Allah ya ce fajiruhunna fil madajir, to ka dauki matakin kaurace musu a shimfiɗa. To su kuma in aka kaurace din yakin tasiri, to sai Allah ya ce wadribuhun, to kuma kudan daddake su, duka da bai cutar dawa bai fasa fata. So kaga shi ba wai zahirin dukan ake nihi ba, ba dukan ake nihi ba, kai dukan. Wasu ba suka ce aswaki da kake zaka dauka ka dauka kwala mata ka ce ke zaka riyaci. To in ka dauki wannan a wajen maganar masu rajin haƙin mata, su za su ga wannan ai cin zarafin mace ne. To amma nasu ne na shari'a.
Malama Umma Umar, jagorar kungiyar kare haƙin mata da yara ta Mar'atu Salihu a jihar Kebbi, ta ce aikace-aikacen su ya ƙara nuna yadda mata da yara ke fuskantar kalubale a sassan jihar.
Tallafa ma waɗanda ba su da gata, da yara waɗanda an ka kyale suna ta yawo hakan ga cikin shiya, ba su da uwa, kila ba su da uba, babu wani dangi da sun ka ɗauke su. Sannan da irin mata waɗanda ga samun matsala gidajen majansu, a yi musu wani cin zarafi. Muna samun report na cin zarafi kuma muna gani da idonmu. Yara ƙanana ɗin ma ga uwarsu cikin gida sai su zama suna walakance ana cin zarafinsu. To muna iya zuwa mu ɗauki mataki, kila uwan miji ko kuma shi mijin na ya yi abandoning ɗinsu. In muka ga abin wanda muka iya kashewa na nan sai a kashe, in wanda ba mu iya kashewa na nan sai mu ƙara gaba don a samun ma yaran nan ƴancinsu. Kuma wani bi in ya ɗauro muna gamawa da HISBA.
A ƙarshen taron ana sa ran kwamandojin HISBA a jihohi 6 a yankin arewa maso yammacin Najeriya za su ilminta da sabbin dabarun warware waɗannan ƙalubale da suka dabaibaye rayuwar mata da yara a yankunansu. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kuma da lagai da Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun fara matsawa gwamnatin Spain lamba akan mutuwar wasu mutane su aƙalla 23 bayan da dubban bakin haure suka nufi yankin ƙasashen tarayyar Turai da ya haɗa iyaka da Afirka, wato tsakanin Morocco da yankin Melilla na Spain. Al'amarin mafi muni da aka fuskanta a yankin Turai a 'yan shekarun nan, bakin haure sun mutu ne a lokacin wani turmutsutsi, sannan wasu da yawa sun jikkata, yayin da kimanin mutane 2000 galibinsu daga kasar Sudan suka afka wa wata katangar waya mai tsayin mita 6 a kokarinsu na tsallaka iyaka a ranar 24 ga watan Yunin da ya gabata. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Morocco da ake kira AMDH a takaice ta ce wasu mutane su 77 sun ɓace bayan faruwar lamarin. Mai shigar da ƙara na Spain da kuma mai bincike na musamman akan ƙorafe-ƙorafen jama'a sun ƙaddamar da bincike akan lamarin,
kuma ta yi sakamakon binciken ya zama mai illa ga kasar Spain da Morocco a siyasance idan ya saba bayanan da aka bada a hukumance akan aukuwar lamarin. Mashawarta za su gana a Geneva a wannan makon don cimma yarjejeniya da nufin tabbatar da kurakuran da aka gani da suka kai ga sa annobar COVID-19 shafar kasashen duniya ba su sake faruwa ba. Yayin da ake gab da cika shekara uku da ɓullar cutar, mashawartan na tattaunawa akan fidda daftarin farko na abin da ta yi a ƙarshe ya kasance yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan yadda za a tunkari aukuwar wata annoba a nan gaba. Ya zama wajibi mu yi nazari akan darasin da annobar ta koyar, abinda shugaban hukumar duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa kwamitin mashawartan kenan a farkon kwanaki uku na tattaunawar da suka kammala a yau Laraba.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar.
Ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji dadi ba. Ubana za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba. Aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da ta baba ba ne gani nan ban ya kaya baba ne an na so ga da din da baba ne nay kwace da ka baba ne. Yau na shagiya da ta baba ba ne gani
to ba dalla a gashe ka na zayar zamani. Yanzu kuma lokaci ne da Aisha Mu'azzu za ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda na alkawarta a cikin shirin a makon da ya gabata, zamu yi waiwaye ne akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka tattauna a cikin shirin ciwon yamace cikin wannan shekara mai ban kwana. A ranar 12 ga watan Janairun shekarar nan ta 2022 ne shirin ciwon yamace ya yi duba akan batun auren mace fiye da guda, inda malama Hassan na Abdullahi Ibrahim ta yi mana shimfiɗa akan wannan maudu'in.
Tun farko Allah subhanahu wata'ala shi ya faɗa a cikin Alkur'ani mai girma yake cewa fankihu ma dabalakum minan nisa'i masla wa sulasa wa ruba. Da Allah subhanahu wata'ala shi ya halatta tun farko mata yi idan za ku yi aure daga biyu ya fara bai ce ɗaya ba, sannan ya ce uku, sannan ya ce huɗu. Shi ya halatta musu haka kuma shi ya ba su umarni akan idan za su yi adalci. Ya ce in kuma ba za su yi adalci ba to kurbaya ga guda ɗaya, ɗayar ma in ba za ka yi mata adalci ba to ka tsaya ga baiwa. Sannan kuma ya danganta mu a al'adunmu, sha'awar ɗa namiji da ta ɗa mace daban ce. Maza sun fi mu ƙarfi, mu mata muna da rauni. Sannan kuma a population alam misali mata mu mun fi maza yawa, saboda maza su suna saurin mutuwa su bar mata. Sannan kuma su maza ana kashe su a wajen yaƙi. To idan aka ce namiji mata ɗaya kowa zai zauna da ita, su kuma ragowar matan fa. Kin ga za a sa fasadi a cikin ƙasa. Sannan kuma ai idan mutum ya auri mata guda biyu ko uku ko hudu, kin ga zai kare shi ya je waje ya aikata zina, domin Allah ya yi wala taqrabu zina, kada ma ka kusanci zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, domin ita ta kasance alfasha ce kuma mummunan makoma.
Sannan a zaurin tattaunawar namu mun karbi bakoncin malama Aisha Dallami da Hajiya Sadiya Aliyu akan batun alfanun auren mace fiye da guda. To malama Aisha, yaya aka samu kalmar kishi?
Kalmar abokiyar zama ya samo asali ne tun daga addininmu. Tun da kishi abokiyar zama yadda addininmu ya nuna mana, wacce za ku zauna ne ku haɗa kai ku taimaka wa juna ta zama tamkar ƴar uwar ki ta jini. Amma da lokaci ke tafiya zamani na canzawa, mu Hausawa sai muka juya abin ya zama kamar kishiya. Abokiyar gasa muka juya, wasu ma suka juya abin ya kasance kalmar kishiya, baki da makiya da tafi wannan dai. Wasu ma abin mamakin shine kamar aure su akwai wata a gidan, amma su da aka auro daga ƙarshen za su ringa nuna sun tsani wacce take gidan ba auren ita ta bari aka auro su.
Hajiya Sadiya, to me yasa mafi yawancin mata suke ki a kawo musu abokiyar zama?
Ina ga to ba wani abu bane sai gudun irin matsalolin da suke tasowa dangane da zama da abokiyar zama din. Ya danganta sai dai da ka dauke ta ko kuma ita ma ta dauke ka. Saboda yawanci su waɗanda ake kira da kishiya din ko abokiyar zama, lamarin yakan juyo ne wani sa'in sai ka kasa ganewa. Shin abokiyar zama ce ko kuma makiya ce ko hasadiya ce? Saboda abubuwa da dama sukan iya tasowa wanda zaki fahimci cewa wani lokacin ma kamar ba kishi bane ake yi, a hasada ce ko baƙin ciki ne yake janyowa a yi irin wannan zama, wanda a tsarinmu na al'ada da kuma na addininmu ya halatta namiji aure mace sama da ɗaya. To kamata ne mu haƙurƙurawa da zuciyarmu mu karɓa mu riƙe da hannu biyu, sannan kuma mu karɓa al'amarin da kyakkyawar fuska. Idan muka yi haka to wannan shi zai sa a zauna lafiya. Domin na yawan jin wannan karin maganar da yawanci nake yi wa kwanto a kan tana ta ciwon ya mace da ya mace ne. To gaskiya idan ya zo a tam na kishi ba a cika ɗaukar ta a ciwon ya mace da ya mace ne, saboda ya mace ce za ta yi abin da za ta cutar da ya mace ƴar uwarta kawai saboda ta samu fada ko ta samu wata dama ko ta samu ɗaukaka a gurin namiji.
To kazalika a ranar 19 ga watan Janairun wannan shekarar mun karɓi baƙuncin Hajiya Hafiza Usman da Alama Aisha Ibrahim, inda muka tattauna akan illoli da kuma matsalolin da auren mace fiye da guda yake haifarwa a cikin al'umma.
To Hajiya Hafiza, idan har mata suna ikirarin cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne, me yasa mata ba sa ba maza shawara su yi ƙarin aure?
Matan mu suna da kishin gaske kuma abin da yake kashe mu, idan kika yi haƙuri sai kiga an samu zaman lafiya. Tsoron wata kada a kawo mata wanda za ta bata tashin hankali.
Kin ga matan mu suna da sihiri da yawa.
Ah, kina da kishiya? To sai kin tsaya da kafa biyu biyu haka, wata za ta shigo ta gaya miki, wannan za ta shigo ta faɗa na, sai kiga cewa an cuccusa ki wani tunani akan ki ke a zuwan amarya ko kuma ke uwar gida za a kawo miki amarya. Sai ki gani an zo mu shige shige da mata, an kai ta wajen wannan, an kai ta wajen wancan, saboda ta kare kanta ko kuma ta je ta dada cutar da kanta. To shi yasa zaki ga mata da yawa ba su son ma a musu kishiya, saboda kishi namu na zamani. Domin iyayenmu su an musu kishiyoyi kuma an zauna lafiya, duk da cewa akwai kishin ma a lokacin. Mace dai ta fi so da mijinta ita kadai ba ta son kishiya, sai dai kawai in Allah ya taimake ki. In ma kin zauna da namiji, ina tabbatar miki da cewa in Allah ya daina da wata aure, gwanda ma ki lannaba shi ya kawo ku zauna a gida. Kina ganin ta tana ganin ki, saboda maza in general a yi su dan mace daya ba, ko ki so ko ki ki, dole ki hakura.
Alma Aisha, me zaki dora akai?
Abin da kika faɗa gaskiya ba abin mamaki bane, abu ne sosai da yake faruwa a zamanin nan da muke ciki. Sai ki ga mace ta gwammace a zo a ce mata mijinta na tare da wata a waje, akan a ce mata mijinta zai aure wata. Kuma abin mamakin shi ne sai ki ga matan da suke wannan abun tabbas mata ne da sun yi sani, sun san abin da ya dace, amma su take sanin Allah. Mata da dama su suke tura mazajensu zuwa ga halaka, amma daidai ke ce idan kika ga zai fada rami ki kokari ki dawo da shi kan hanya. Amma a wannan zamanin mun gwammaci mu faranta wa kanmu rai a duniya, a je mu hadu da fashin. Kuma a madadin mu ma da mu kasance mu ne mafita, amma ko kadan mun manje cewa mu ne iyaye. Akwai ni wacce na gani wannan ba labari bane, mata ta kona gidanta, tana cikin gidan har da ƴaƴanta ta sa wa gidan wuta saboda kishiyar ta na cikin gidan, sai da ta tabbata kishiyar ba ta tsira da komai ba. Duk a sunan kishi bace damu da ranta ko na ƴaƴanta ba, bace damu da ran kishiyan ba. Wasu ma zamuji sun kashe ƴaƴan kishiyoyinsu, shi yaro ina ruwan shi, shi duk wannan abin bai san ana yi ba. An san kishi kowane dan adam da yadda Allah ya yi shi, amma mu namu ya ma fita daga misalin kishi.
Ana samun matan da suke aikata wasu abubuwa da hankali bai ya dauka, wasu lokutan har da daukar ransu, kowace aka aka auro ko kuma za a auro ko ran ƴaƴa da sunan kishi ko shi ma mijin. Wasu na ganin me zai hana ita matar ta rabu da mijin ko kuma a ta fasa auren idan ita wani shiga ta shigo ce.
Wani bai iya soyayya ba. To kila tana cikin categories din matan da basu iya soyayya ba za su iya kashe kansu. Kuma tsakani da Allah in dai har kika bada 100% kauna ma mutum wata ba za ta iya jurewa ba ce zai kawo mata kishiya. Amma gaskiya wanda ki rabu da shi da kin ga ba za ki rabu da shi ba sai ki zauna da shi amma kuma kowa da gidan shi a samu zaman lafiya kar ya hada ko kowa da gidan shi. Amma yanzu ke kin yi baki ba kenan saboda me zai sani in kashe kaina akan wani shi bai kashe kanshi a kaina ba ni zan kashe kaina akan shi na me rannan fa guda ɗaya ne.
Malama Aisha, mecece muhimmancin auren mata sama da guda?
Kamar yadda komai yana da bangaren shi mai kyau kuma yana da bangaren shi mara kyau. Haka wannan maganan yake da tashi. Bangaren shi mai kyau shi yafi yawa idan har kika haƙuri kuka zauna kuka fahimci juna. Dukan ku za ku amfani juna saboda kun zama tabbatar ƴan uwa. Ko yara ne idan kuna zauna babu wanda zai bambance waye yaron wani. Amma mu kuma mata sai muka juya shi yanzu ya kasance bangare mara kyau yafi yawa. Saboda da yawan mu mun ka sa gane me ake nufi da kalmar abokiyar zama mun maida shi kalma na kiyayya kuma har ga Allah ya kamata me hukumin fada mu dawo kan hanya. Kuma matsalan da yake janyo wa shi wanda ya yi auren idan har yayi sa'a mata zai samu kwanciyar hankali idan kuma bai yi sa'a ba gaba daya za su bi su dagula mishi lissafiyarsa ta kaman nema ina zai ba a duniya abubuwa sun mishi zafi. Sannan bangaren da yake shafan tattalin arziki wani ba shi da isasshen karfi din matar ma da yake da ita guda daya da ƴaƴan da yake da shi a gida bai gama kula da su ba amma ya tafi wai yana son ƙara aure amma da rin ya zauna ya sauke haƙƙin shi na gida ya kula da ƴaƴan shi tukunna amma ya tafi ƙarowa kanshi damuwa. Yanzu don haka wannan matsalar gaba daya ta kowane bangare ya kamata ne mu duba mu gyara gabaki dayan mu daga mazan har matan akwai abubuwan da ya kamata mu duba mu gyara.
Hajiya Sadiya, akwai wani tasiri da auren mata sama da yake haifarwa a fannonin rayuwa kamar kiwon lafiya tattalin arziki zamantakewa da dai
to game da yadda zama da abokin zama yadda ke da amfani shine yanzu misali daya bata da lafiya akalla za ta taimaka ta ci gaba da ubatakin din al'amuran cikin gida kafin ita daya ta samu lafiya ita ma ta karba su ci gaba da jujjuya kamar da suka saba yi. Hakanan a bangaren mai gidan idan shine ba shi lafiya hannu biyu ya fi guda daya akalla za su haɗu su taimaka gurin jinyar shi sannan in wannan tana gurin shi a wannan za ta kula da yara. So ina ga wannan hakika shi ma kin gani taimako ne da aka yi ta bangaren lafiya. Haka in ta bangaren ilimi ne ma ina ganin shi ma zai taimaka wataƙila misali a hakan zai taimaka wajen ciyar da gaba gurin yara kansu wanda suka haifa. Wataƙila misali shi mai gidan ya auri a ɗaya bangaren boko ce a ɗaya bangaren tafi ƙarfi a bangaren addini kin ga za su haɗu su ciyar da yaransu gaba ko ce za ta kawo inda ilimin ta yake su haɗu su taimaka. Sannan a bangaren tsafta gida ma ina ganin shi ma wannan din yana taimakawa kin ga misali gurin rashin lafiya in daya ba ta lafiya gidan ba zai zauna jigijiga da kazanta ba ko yara a cikin datti ko kuma komai na gidan ya tsaya saboda matar gidan ba ta lafiya. A idan da wasu matan ko da wata mace akalla za ta taimaka sannan za a tsaftace.
Da sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu za mu sake lalubo wani maudu'in ko kuma wasu maudu'in da muka tattauna a kai wasu muhimman maudu'in da muka tattauna a kai a cikin wannan shekarar. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya.
Kuma da Allah a gaida Aishatu Ma'azu. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara shirin na wannan mako ne da jaridar Ekonomi ta kasar jamhuriyar Kamaru. Allah ta fayyace mu da cewar kwamitin da ke lura da gandun daji a kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sun fara gudanar da waɗansu bincike wanda suka fitar da rahotonsu na ƙarshen shekaru 2021 zuwa 2022 cewa yawancin yanke itace da ake yi a manyan tsaunuka da suka hada dajin kasar Congo Brazzaville da kuma rasitar Huriyar Kamaru har da kasar Afrika ta Tsakiya Bangi, wannan dajin zai iya fuskantar waɗansu barazana na canjin yanayi, anda yanzu haka wani dajin ne kwaɗe kilo yake da manyan itatuwa a nahiyar Afrika ta Tsakiya. Sai kuma jaridar da shi ana ita kuma cewa ta yi kungiyar masu sana'ar taxi a garin Bakusan da ke kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara wani yajin aiki da sai baba ya gani kasancewar suna bukatar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da ta biya musu waɗansu muradun su, kuma haka ba za su tsaye da wannan yajin aikin ba. Amma halin da ake ciki a yanzu haka yajin aikin ya janyo waɗansu matsaloli na kasara harkokin kasuwa a faɗin gari. Jaridar Kabun Tribune ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta gwamnata mana cewa hukumar yaki da cin hanci da karɓar rashawa na kasar Jamhuriyar Kamaru SADC ta ci gaba da fara haɓaka ayyukanta a faɗin ƙasa. Ana ta ce za ta gudanar da aikinta na babu sani babu sabo a faɗin ƙasar na Jamhuriyar Kamaru. Shugaban kwamitin na hukumar yaki da cin hanci da karɓar rashawa na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Jimama ya ce aikin da za su yi a yanzu haka zai kasance cewa sabo da kaza baya hana yanka kaza a faɗin ƙasar ta Kamaru. Jaridar The Guardian Post kuma ta ƙasar Kamaru ta ce wani ruwa da aka yi a ƙasar ta Kamaru kamar da bakin ƙwarya ya kawo mummunan ambaliyar ruwa a ɓangaren ƴan awalin ƙasar ta Kamaru. Allah sai magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila irin wannan ambaliyar ruwan da ba taɓa gani irinsa ba a wannan ɓangaren. Kuma gwamnati ta ɓangaren hukumar agaji sun ce za su yi ƙoƙari su ga sun tallafa wa waɗanda suka rasa mahallinsu a wannan jihohin guda biyu. Sai kuma jaridar Afrin Media an da ita kuma ta ce ƴan adawa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna shirin gudanar da waɗansu zanga-zanga a faɗin ƙasa domin yadda rayuwa take tsada. Kuma gwamnatin ƙasar Kamaru sun yi gumda bakinsu ba su ce komai ba. Sakatare janaral na jam'iyyar adawa ta SAF OC Jesuwa ya ce dole ne su gudanar da wannan zanga-zanga domin nemawa talakawa haƙƙinsu. Za mu kammala sharhin jaridar na wannan makon ne dai da jaridar Regional Dukawan ana ita kuma ta kwarmata mana cewar kasar Japan za ta tallafa wa kasar Jamhuriyar Kamaru da maƙudan kuɗaɗe domin haɓaka ɓangaren noma a faɗin ƙasar ta Kamaru kasancewar yadda al'umma suke fama da tsadar taimaka a faɗin duniya. Gwamnatin ƙasar ta Japan ta ce dole ta taimaka wa tafarata ƙasar Kamaru domin inganta ɓangaren noma kasancewar tana da dazuzzuka masu albarka. Muhammad Awul Garba, daga Amurka, daga ƙasar Kamaru.
To madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafatawa da dakaran Rasha a yankin gabashin Donetsk a jiya Talata, inda ya alƙawarin fitattakar dukkan dakaran Moscow daga ƙasarsa. Yanzu mazauna birnin Beijing ba sa buƙatar sakamakon gwajin da zai tabbatar suna ɗauke da cutar COVID-19 kafin su shiga shagunan cefane, ofisoshi, tashoshin jiragen sama da wuraren shakatawa, yayin da hukumomin China suka sassauta tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar bayan zanga-zangar da ba a taɓa ganin irinta ba da ta ɓarke a biranen China a watan da ya gabata. Ana sa ran za a ɗauki ƙarin matakai don sassauta dokokin na COVID-19 nan da kwanaki masu zuwa. Ɗaruruwan masu fafutuka da jami'ai da masana sun halara a birnin Washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a gwamnatoci, cibiyoyi da kuma tsarin tafiyar da harkoki a faɗin duniya.
To duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah kai mu da la'asariya, za ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsi wato har yanzu dai Mr. Carl yake mana aiki. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalam.